Sashin Hausar Muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da rero amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM. A kasar Ghana kuma ana iya kama mu Alfa Radio da ke Kumasi. Sai kuma ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da daren yau Litinin 20 ga watan Mayu da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC muka saki dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan daren. Bayan labaran duniya za a ji inda aka kwana game da sace wani fasto da mabiya a Kaduna. Muna kuma tafa da wani rahoto na musamman kan azumi a jihar Alaska ta Amurka. Sannan kar a mance bayan cika kullu labaran duniya za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan yanayin tsaro a Najeriya ganin yadda ake ci gaba da kakkama mutane wani sa'in ma ake kashe wasu mutanen. Kamar kullun lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 2022-2655. Akwai mu kuma tafa da shirin wasanni a takaice. Sannan albarkacin watan Ramadan akwai mu tafa da sakon tasirin azumi a wurin mai bayani. Amma duk waɗannan sai fa in sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Manyan jami'ai daga gwamnatin shugaba Donald Trump za su yi wa 'yan majalisar dokokin kasar jawabi gobe Talata kan irin barazanar da suke ikirarin Iran ke yi duk da cewa Trump da kuma wasu manyan jami'an Iran suna ta cacar baka. An tsara cewa sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo, mukaddashin sakataren harkokin tsaro Patrick Shanahan, shugaban hafsoshin sojojin Amurka General Joseph Dunford da kuma wasu jami'an tsaro na sirri da ba bayyana sunansu ba za su gana tare da 'yan majalisar. An shirya ganawar ce kwanaki da dama bayan da jami'an Amurka suka yi zargin cewa Iran ce da alhakin harin da aka kai kan wasu tashoshin man Saudiya, sannan da farko sun lalata wasu tankokin man fetur hudu. A yau Litinin dan majalisar dattawan Amurka Senator Lindsey Graham, wanda jigo ne a majalisar, ya ce bayan da mai bada shawara kan harkar tsaro John Bolton ya yi musu bayani, ta bayyana karar cewa cikin 'yan makonnin da suka gabata Iran ta kai hari kan bututun mai da jiragen ruwan wasu kasashe, sannan ta dau matakan yin barazana ga wasu muradin Amurka a kasar Iraki. Sojojin Amurka sun ce ɗaya daga cikin jiragen ruwan yakin su da ke tekun kudancin sun yayi tafiya a yau Litinin 20 ga watan Mayu a kusa da Scarborough Swell da ake takaddama a kai tsakanin China da Philippines. USS Preble yayi tafiyan mil 12 a tsakanin yankin ruwan ne a tsakanin Scarborough a wani yunkuri na kalubalanta ikirarin da suke yi da kuma tabbatar da hanya ta kasance a bude kamar yadda dokokin kasa da kasa suka nuna, a cewar mai magana da yawun kwamandan jirgin mai suna Seventh Fleet Clay Doss. Wannan shine karo na biyu da sojojin Amurka suka samu damar ratsawa a yankin cikin watan da ya gabata. A lokacin da yake magana a wurin wani taron tsaro na kasa da kasa a Singapore a ranar Laraba, shugaban sojojin ruwan da suke aiki Admiral John Richardson ya ce sukan yi rangadin yankin ruwan cikin yanayi na tabbatar da adalci a kuma lokaci-lokaci. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jakadan Amurka a China yana ziyara a yankin Tibet inda zai hadu da jami'ai, shugabannin addinai da kuma wuraren tarihi. Yayin wannan ziyara ana sa ran Terry Branstad zai nuna damuwarsa kan yadda ake kuntatawa mabiya addinin Buddha da kuma ci gaba da kare al'adun yankin Tibet da harshensu. Kamar yadda wata sanarwa da aka aike wa manema labarai ta nuna wacce ta fito daga kakakin ofishin jakadancin na Amurka. Sanarwar ta kara da cewa Branstad yana ziyara ne a yankin na Tibet mai cin gashin kansa da kuma lardin Qinghai da ke makwabtaka. Daga ranar Lahadi 19 ga watan Mayu har zuwa ranar Asabar 25 ga watan Mayu, Branson shine jakadan Amurka na farko da ya samu damar zuwa yankin Himalayan cikin shekaru hudu, wanda Branson ya gada wato Max Baucus ya kai ziyara a yankin na Tibet cikin watan Mayun shekarar 2015. Ministan harkokin cikin gidan Masar ya ce jami'an tsaro sun kashe 'yan bindiga 12 a lokacin da suka kai wani samame a yau Litinin a kusa da birnin Alkahira. Wata sanarwa da ma'aikatar ta fitar ta nuna alakar 'yan bindigar da kungiyar Hasim, wani reshen kungiyar 'yan uwa musulmi ta Muslim Brotherhood, kuma jami'an sun ce sun samu wasu abubuwa masu fashewa, bindigogi da kuma harsasai a wurare biyu daban-daban da suka kai samaman. Samaman ya zo ne kwana ɗaya bayan da aka dasa wani bom a gurin duba ababen hawa da ya kai kaici wata motar bus ta 'yan yawon bude ido a kusa da tsaunin nan na Egypt Giza Pyramid. Fashewar ta raunata akalla mutum 17.
Muhammad Hafiz Babul aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To, kungiyar Kiristan Najeriya kan shiyar jihar Kaduna ta tabbatar da sace wani fasto da mabiya a jihar ta Kaduna, kamar yadda hukumar 'yan sanda ita ma ta tabbatar da faruwar abin. Ga dai wakilinmu a Kaduna Isa Lawal Ikara da cikakken rahoto na kan inda aka kwana game da wannan al'amari.
Kungiyar Kristoci ta Najeriya wato kan ta tabbatar da sace ɗaya daga cikin malaman addinin Krista a wani yanki dake karamar hukumar birnin Gwarin jihar Kaduna. Sana aka tafi da wasu mabiya guda 15 duka dai a safiyar ranar Lahadi. Shugaban kungiyar Kristoci ta kan shiyar Kaduna Reverend Joseph John Hayab ne ya yi wa manema labaru karin haske game da wannan batu.
Mutane 16 ne wato shi Reverend Zakaria Ido da diyarsa, kuma yaron pastor Assemblies of God da membobin da sun zo domin taro ne na coci-coci daban-daban domin a koyi waƙoƙi an je yi, sai masu bindiga din suka zo suka kwashe su. So sun kwashe mata guda 11, maza a ciki guda biyar da karamar hukumar birnin Gwari. A daren an je wani ƙauye da ake ce da ita Guguwa, an kabe wani mai suna Obadiya an kashe, an kuma doke namiji ɗaya da mace ɗaya. Ya nuna da cewa a cikin daren nan mun samu an sace mutane 18 kira. Tun da abin ya faru muna magana da jami'an tsaro, muna kuma kira ga gwamnati su yi abin da ya kamata a yi. Babban abin da gwamnati ya kamata ta yi shine ta nemi hanyar tsaro da za a samu mutanen nan. Idan kullum ana kama mutane ana biya kuɗi, kullum ana kama mutane ana biya kuɗi, to wannan jari ba zai daina ba. Amma idan gwamnati za ta doki matakin tsaro, wanda suka kama mutanen nan an ba su lokaci kaza su maida su, ba su maida su ba, su gan jami'an tsaro sun iya kama su zuwa inda sun boye, to za a daina wannan jari.
Sai dai rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ta musalta maganar kisa a lokacin kama mabiya addinin Kristan da aka yi a jihar Kaduna. Sannan ta ce waɗanda aka sace mutum 15 ne ba 16 ko 18 da ake ruwaitowa daga wasu ɓangarorin wannan ƙasa ba. Mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Kaduna DSP Yakubu Sabo shine ya tabbatarwa da muryar Amurka yadda abin ya faru.
Ba wani maganan rigasa a ciki. A safiyar iya wasu 'yan bindiga daɗi suka shiga wani ƙauye da ake kiran shi Unguwar Kuli. Wani ƙauye ne da yake tsakanin Sabo local government na Kaduna da Dogon Dawa. A yankin kudin Gwari area command kenan. Da suka shiga kuma suka ɗauki wasu mutane da suke yin ibada, mutane 5 maza da mata guda 10 suka yi awon gaba da su. Tunan take da muka samu duk da yanayin yadda wurin yake a can wani yanki ne mai nisan gaske daga inda misalin za a iya samun ɗauki na gaggawa, amma rundunar 'yan sanda ta garzaya da samun wannan labari. Ta tura jami'an tsaro har yanzu ana nan ana kokarin neman wayannan mutane 15 kenan.
Sai dai kuma ana ƙara samun rahotanni nan da can na sace mutane a gidajensu ko wurin sana'o'insu da nufin ganin 'yan uwan waɗanda aka sace sun kawo kuɗin fansa. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To, a gaida na Ikara daga Najeriya, kuma bari mu dawo nan Amurka, inda za mu ji yadda ake azumi a shugumar jihar nan ta Alaska mai matukar bambancin yanayi. Abokin aiki na Yusuf Aliyu Harande na can, inda zai ci gaba da aiko mana da rahoton yadda al'amura ke gudana. Ko ɗazanin sai da na tambaye shi yadda ake azumi a can, sai ya fara da cewa.
To, ta almasi kamar da yanda ka sani ko in ce masu sauraron mu suka ji a rahoton mu na safe wanda nake bayyana ma mutane yanda ake azumi a nan jihar Alaska wanda ya bambanta da kusan ko ina da aka sani musamman kasashen mu na Afrika kaga a nan kalmasi yanzu in ce maka karfe 10 ne na safe da kusan za a ce minti 45
mu kuma gashi nan kusan karfe 3
haka yake kalmasi
kuma kasa daya fa
kware da gaske kasa daya kuma amma ga akwai bambancin lokaci kuma zaka ga cewar kamar nan mun yi sahur din mu a yau a wannan gari na Anchorage babban birnin wannan jaha so mun yi sahur da misalin karfe 2 da minti 45 na sakadare kenan
iko Allah
to kuma kaga yanzu za mu ci gaba da rike baki har sai inda aka ce rana ta fadi to kuma wani abun mamaki shine alaika almasi kusan yanzu na riga na bar wannan birnin babban birnin na Anchorage ina kan hanya zan je wani gari kuma da ake ce ma Fairbanks
wato kafin kai nisa Haji Su kai bayanin cewa kusan dai azumi a wajen yafi nan tsawon lokaci kamar kaka
to kaga nan rana tana fitowa za a ce tun daga kusan karfe 3 na dare rana take fitowa sannan kuma rana ba ta faduwa sai kusan karfe 10:11 na dare sannan rana take faduwa to kuma kaga cewar shi azumi ana fara shi ne daga lokacin fitowa alfajir zuwa faduwar rana to kamar wannan gari yadda nake maka bayani zan je yanzu haka yana gaba da birnin jihar ta wannan Alaska ina zuwa kusa da rana ne yanzu haka to can inda zan je kuma zamu yi azumi kusan in ce maka na kusan awa 22 ne a garin da zan je yanzu haka saboda su rana ba ta faduwa sai kusan 12 dare
wato sabanin sa'o'i nawa kenan da ka saba yi a nan Washington
to a nan Washington kaga ai za a ce muna yin azumi na kusan awa 15 16 17 to amma yanzu nan kaga an samu ƙari ina azumi yanzu kamar shekaran jiya na azumi kusan na awa 22
nan
da na iso wani gari kenan jiya kuma nayi azumi na awa kusan 20 ya ɗan mintoci to kuma yau ina mai tabbatar maka kalbasi wannan gari da zan je shi kuma zan yi azumi kusan na awa 22 wanda kuma idan na samu hali ma ina son zan ƙara gaba in je can kusa da rana wanda shi kuma ake azumin awa 23 zuwa 23 da ɗan mintoci
wato yanayin wurin ne yake bambanta lokutan azumin kenan da yadda ka saba yi a nan Washington
kware da gaske ka san da zaran kana kusantar rana to rana in ba ta faduwa to kaga ashe kenan ba za a ga dare ba balle har a sha ruwa
shin tunda kaje ka gamu da wasu da suke azumi a nan Alaska
kware da gaske ka almasi na hadu da mutane daga sauran kasashen duniya kusan da in ce maka waɗanda na kusa-kusa da ni su ne na hadu da mutane daga kasar Gambia mutane daga kasar Ghana da kuma haɗe da mutane daga Najeriya ma kanta akwai wata baiwa Allah da ta fito daga jihar Kaduna sannan akwai wata ma ita ma daga jihar Borno sai kuma wani Bahaushe da iyalinsa shi ma daga kasar Ghana
uku Allah
to ga da Yusuf Harande dake can Alaska an jima kaɗan za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku kan yanayin tsaro a Najeriya kafin nan ga ƙarin bayani.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta. Sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-6555
da alamar za mu fara daga jihar Niger wake kallaye a jihar Niger to layin malamin ya katse to kamar yadda muka ce su muke muji ra'ayinku game da yanayin tsaro a Najeriya ganin yadda ake ci gaba da kama mutane da kuma kamar yadda ya faru a Kaduna da kuma yadda ake karkashe mutane kamar yadda faru a Zamfara da dai sauransu to ga kira ma daga Zamfara din wake kan layi daga Zamfara
wa alaikum kalmar shigarba barka da warhaka barka da wannan lokaci
barka da warhaka muna jin
Ibrahim kai barka mu da wannan gogari ya jama'a
lafiya lahu sannu sannu
Ibrahim kalmar har waye wadi su mana Nasiru Husaini Kurgui ne gonjo bakin soka sau gaso nan jahar Zamfara
to malam Nasiru
sai ya azumi fa
lafiya sannu sannu
to ana magana ne akan tsaro a Najeriya gabaki daya koko yanzu za su samu fita koko dai abin da ke faruwa a Najeriya
abin da yake faruwa a Najeriya muke son mu ji me
Brian Kalmar Garba mutu aka sai abubuwan da yake faruwa al'umma sai an yi abu daya zuwa biyu abu na fari ita ce babu abin da yake jama'a su ji tsoron Allah a cire kwadayin son abin duniya a tabbatar da cewa a ranar gobe kamar haka muna gaban Ubangiji mu akan duk irin abin da mun kai a duniya zai tambaye mu akai ne kada yake nan sai na biyu kuma a iyayenmu malaman addini da baki da suna kokari a ci gaba da addu'o'i kala-kala jahar Zamfara ana kokarin addu'a sosai-sosai muna godiya ga manyan mulkin Zamfara su a cikin gudanar da zawuya su Mustapha Sahi suna kokari sosai jama'a yi koyi da duk irin wannan abin za a samu fita da yardan Allah Ibrahim Kalmar shi da karshe na fatan alkhairi daga Nasiru Husaini Kurgui ne gonjo bakin sauka sauka to jahar Zamfara
to mun gode malam Nasiru daga lambar mu matsa kusa da kai amma Katsina wake kalla ya Katsina
Katsina Muhammad Yahuza daga ni Addu'a local garden
to malam Muhammad muna jinka to da alamar layin ka ya katse to bari mu je mu Kaduna wake kalla ya Kaduna
bai salma shi daro barka da yammaci
barka da waraka mutala
suna na Mursala ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna tare da Najeriya
muna sauraron ka
to kalmar cigar ba gaskiya akwai kalubale a gaban su wa'annan hukumomi namu masu kasa a muna kai kun labari bai kai suna dauka dukkanin ko ba su kanta da dubi ne da sama har kasa gwamnoni su gaban min kasa ministoci kawai wallahi ba su kanta da dubi in sai sun mutu karkashin hankali sai ka ce ciki billahi azin kuma ba su da ciki ba ya kamata fa a ce suna sauraron kafafen labarin da lafin duk wani shekocin da muke biya su wannan aukata ga gaskiya fara kai tura bango ba a so a cikin lokacin da al'umma sun ga in gwamnati ba ta kare su ba kowa ya ce zai wasu ciki da zai bi kare kai ta ga ne zaman ko kare mu da nan da ruwan wahala jiwa suna kare su suna jibe kan kuma gwamnati ta nike ta haƙi rayukan mutane abin da muke ga mu jike na a ba jami'an tsaro kayan aiki a gwara gwajin a kai musu kayan aiki na kyau a ba a biya su kuɗin su su ma su daukar da rayukan su su yi ma ƙasar su aiki su kare ƙasar su tsarin da muke ba mu ƙasar ke da fatan za ta aiki Najeriya
to mun gode mutala da fatan hukumomi sun ji wannan shawarar bari mu je mu Adamawa ke kalla a Adamawa
sai na su da gwal da Fatiyola
to muna jinka
wato ni ra'ayina game da wannan al'amarin gaskiya ina ganin abin da yake faruwa ba gwamnati ne kawai ta bai da talaka ma ba da amfani a wurin ta tsakani da Allah shi maganan gaskiya don abin da yake tafiya yalla koyi ya za a yi a ce an kama mutum an tafi da shi ana gani ga isa ake tunanin mutanen nan suna nan an sani ga jirage ga motoci ga jami'an tsaro ga komai amma a kama mutane yanzu a nan area mu na yau da fatan nan da yola nan wallahi akwai yaran da an kama da wani liman yana can har yanzu hannunsu ba sako su ba kuma ana cewa ga jami'an tsaro kuma ana cewa talakocin da suke dan hawan mashin su je gona kuma an hana an ce ba za a bar su su hau ba sannan kuma ga mutanen nan ba abin da ya ragu ba abin da ya canza to ni a gaskiya ina ganin gwamnatin saki tunani a cikin wannan al'amari ta bibi abin da ya canza
to da fatan gwamnati ta ji wannan shawara taka to bari mu je mu Bauchi Yakubawa ke kalla ya Bauchi
Malam Ibrahim sunana Ayuba Garba Imam daga kashin Madaki a jihar Bauchi
to Malam Ayuba muna jinka
to Malam Ibrahim ka san shi fada da mutumin da baka ganin sa akwai wahala kwarai da gaske yana da kyau gwamnati ta dabi wa'annan 'yan dan banga wanda suka san wurare ta ba su kudi ta ba su kayan aiki a hada su da jami'an tsaron nan su zaga ko ina yayi aiki da su idan aka yi aiki da su lalle za a samu biyan bukata kuma a samu zaman lafiya a Najeriya kwarai da gaske nagode mai magana Ayuba Garba Imam kafin ma da ki a jihar Bauchi
to mun gode malam Ayuba da wannan shawara ta ka gajeruwa amma mai muhimmancin gaske to kamar yadda muka ce muna so mu je muna so mu ji ra'ayoyinku kamar ga wani to muna so mu ji ra'ayoyinku game da yanayin tsaro a Najeriya ganin yadda ake ci gaba da kakkama mutane da to har yanzu ne muna Baucin akwai ni malami a Bauchi wake kallaye Abocha
ila yau daga jama'arin local government din Bauchi
to muna jin ka
yi wannan harkar tsaro kan miji addu'a kawai
gaskiya
zuwa kawai za a zan kai kawai abin ya yawa daga nan hetan
to addu'a da mecece shawarar ka misali ga hukumomi
to hukumomi kan kaga shi wannan mutum dai da ake fama da su a koye shi shi dai su zo su kama su shiga a rasa kuma yadda za a yi wannan bai shugaban kasa ma shawara gaskiya wato harkar tsaron nan ai karan bawun ne nake ga zai su alheri
to su kuma jama'ar garifa akwai rawar da ya kamata a ce suna takawa
to jama'ar gari kan ya za su yi mutum da zai zo da bindiga sai da ba ka da ko wuka ya ba ka da shi
wallahi kan
ai babu sai addu'a kawai kuma gwamnati ta duba wannan lamari ta sake gyara akai
to mun gode da wannan shawara taka bari mu koma Zamfara inda abubuwan ke tsanani wani sa'in wake kallaye a Zamfara
Muhammadu Musulmi daga dajin madallin gari inda ake magana akan waɗannan abubuwan da ke faruwa don Allah a taimaka mu ɗan banga in yawa akwai tunani na gaskiya har gobe fa sai an ka gyara aka samu sauran tunani na koma za a gane waɗanda ba su da gaskiya da waɗanda ba gaskiya ga Allah sun ke fita da shugaban ƙasa a taimaka mu
To mun gode sosai da wannan shawara taka da fatan hukuma da kuma sauran jama'a za su dau matakin da ya dace. Mun gode muku wannan ku da ibada gudunmuwar sa. To ga shiri na gaba.
Labaran wasanni.
Jama'a barkamu da wannan lokaci da sadon mu da ku a wannan lokaci. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da kuma kakakin majalisar dattawa ta Najeriya Dan Boko Ola Saraki duk sun fito suna jinjinawa kungiyar kwallon kafa ta mata ta Najeriya wato Super Falcons bayan da su ƴan Falcons sun suka lashe kofin kungiyar kwallon kafa ta Africa ta yamma ta mata ta wannan shekara wato kofin WAFU kenan. A gasar da suka yi wadda kuma har tun da suka fara ta suka gama ba wanda ya bi ta kansu. A daidai lokacin da su wannan yan matan suke shirin bayan sun gama da Afirka su je gasar cin kofin duniya na mata, shugaba Muhammadu Buhari ya roƙe su da cewa su ci gaba da wasa kamar yadda suka yi ta a can Cote d'Ivoire inda suka ci wannan kofi din ta yadda za su ci kofin na duniya ma baki daya. Yan Najeriya suna ta murna ganin wannan kungiya ta mata sun lashe wannan kofi din bayan da suka lallasa ita Cote d'Ivoire wacce ita ma ce ta ɗauki ɗawainiyar wannan wasan. Suka lallata su da ci 5-4 a bugun daga kan sai gola a can birnin Abuja. Wasan na kasashen guda biyu ya kare a canjin ras ne wato kunnen doki na 1-1 bayan sun share mintoci 90 suna bugawa a can Abuja din wanda karshenta dai aka zo aka yi wannan wasan daga kai sai gola din wanda ya sa kuma Najeriya karshenta dai kamar da muka ce ta zo ta yi nasara. To Cote d'Ivoire ita da ta yi wasa da Najeriya ita ce ta biyu a wannan gasa kasar Ghana ta kungiyar ta mata wato Black Queens su ne suka zo na uku. Wanda ita Black Queens din su ne suka lashe kofin nan na farko ma na WAFU lokacin da aka yi shi a can Ghana din a bara. To yanzu ita ce ta zo ta uku bayan ita ma da ta ci Mali da ci 8-7 a nasu bugun daga kai sai gola da suka yi. To Najeriya dai daman ta riga ta samu shiga gasar cin kofin duniya na mata din tun bayan da suka lashe wannan kofi din na mata na Afirka a Ghana a watan Disamba bara da ya wuce. Afirka ta Kudu da Kamaru su ne sauran kasashe biyu da za su wakilci Afirka tare da Najeriya a wannan gasar cin kofin na mata da za a yi a can kasar Faransa. To yanda wannan take faruwa ne su ma kungiyar kwallon kafa ta yan samari na Najeriya yan kasa ga shekaru 20 suka sauka a kasar Poland domin shiga gasar cin kofin duniya na yan kasar shekaru 20 din wanda za a yi. Raheem Sterling shine zakaran Manchester City a lokacin da suka lallasa kungiyar kwallon kafa ta Watford da ci 6-4 ko daya wanda ya ba su damar lashe kofin FA Cup wa wasan da suka yi shekaran jiya a Asabar a Wembley. Wannan ya baiwa Manchester damar zama yanzu kungiyar kwallon kafa ta farko da ta lashe dukkan kofuna guda uku na Ingila na farko da League Championship da kuma dukkan kofuna guda biyu na cikin gida. Za a tuna cewa da ita Manchester City ita ce ta lashe kofin Premier League a makon da ya gabata, wanda kuma har ila yau su ne suka lashe kofin League a wasan da suka yi wanda ya kai su bugun daga kai so gola tsakanin su da Chelsea. To a gashi Guini ba za ta je gasar cin kofin duniya na 'yan ƙasa ga shekaru 17 ba bayan da aka same su da laifin yin amfani da wasu 'yan wasa da shekarunsu sun wuce abin da aka kayyade a wasan ƙarshe da aka yi na cin kofin nan na 'yan ƙasa ga shekaru 17 na Afirka, wanda kuma daga nan ne daman ƙasashe suke samun shiga ta duniya din nan. To su da Gini wanda su suka zo na biyu a wannan wasan da aka karkare a Tanzania a watan Afrilu da ya wuce sun yi zaton cewa wannan ya ba su ya bude musu kofa sai su je gasar cin kofin na duniya baki daya. Sai ga shi hukumar kwallon kafa ta Afirka to CAF ta fito ta ce ai Gini ta yi amfani da wasu yare guda biyu wato Abubakar Kwanti da Ahmed Tijani Keta wanda shekarunsu suka zarce a wasan da aka yi a Tanzania wanda ya sa yanzu aka kawo Senegal domin ta mai gurbin su a wannan gasar ta duniya da za a yi a Brazil. Jama'a abin da ya sauka a yau kenan a labaran wasanni, mun baku lafiya daga Washington.
To a gaishe ka, yanzu kuma ga bayanin tasirin azumi albarkacin watan Ramadan.
Assalamu alaikum, sunana Awal Talangurore. To a gaskiya tasirin azumi gaskiya fi su billahi yana da daɗi yana da kuma wahala, saboda abin da ya sa kaga dai bana an yi sa an dauki azumin na rana daya kuma zai tafi rana daya in Allah ya yarda, Allah kuma ya sa abun ya tafi haka. To sannan na biyu azumi in an kama azumi idan kana kashi naira 500 a wuni to 500 din nan sai ta kusan kwana biyu aljihu, amma in kuma ba azumin nan sai ka kashe sama da irinsu ko ba haka ba. To saboda haka shi yasa ni a tasirin azumi gaskiya fi sallati naji dadin azumi nan yanda ya shigo mini ba wani matsala komai.
To ga shirin na ƙarshe wato labaran duniya amman fa a takeice.
Manyan jami'ai daga gwamnatin shugaba Donald Trump za su yi wa 'yan majalisar dokokin kasar jawabi gobe Talata kan irin barazanar da suke ikirarin Iran ke yi, duk da cewa Trump da kuma wasu manyan jami'an Iran suna ta cacar baka. Sojojin Amurka sun ce ɗaya daga cikin jiragen ruwan yaƙinsu da ke tekun kudancin Sin ya yi tafiya a yau Litinin 20 ga watan Mayu a kusa da Scarborough Shoal da ake takaddama a kai tsakanin China da Philippines. Jakadan Amurka a China yana ziyara a yankin Tibet inda zai haɗu da jami'ai, shugabannin addinai da kuma wuraren tarihi. Yayin wannan ziyara ana sa ran Terry Branstad zai nuna damuwarsa kan yadda ake kuntatawa mabiya addinin Buddha da kuma ci gaba da kare al'adun yankin Tibet da harshensu, kamar yadda wata sanarwa da aka aike wa manema labarai ta nuna wacce ta fito daga kakakin ofishin jakadancin na Amurka. Ministan harkokin cikin gidan Masar ya ce jami'an tsaro sun kashe 'yan bindiga 12 a lokacin da suka kai wani samami a yau Litinin a kusa da birnin Alkahira. Wannan sanarwar da ma'aikatar ta fitar ta nuna alakar 'yan bindigar da kungiyar Hasim, wani reshen kungiyar 'yan uwa musulmi ta Muslim Brotherhood. Kuma jami'an sun ce sun samu wasu abubuwa masu fashewa, bindigogi da kuma harsasai.
To masu sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa, sai kuma gobe da safe ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya, da Julie Lear Gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan mu na wannan lokacin can, ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke cewa sai goben.